sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci na yau Juma'a, ɗaya ga watan Mayu shekara ta 2020, wadda ta yi daidai da 8 ga watan Ramadan shekara ta 1441, wanda agogon mu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da shi, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Malam Yusuf, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya, ya faɗa wata hira da yadda BBC cewa bala'i ne ganin shugabannin duniya sun gaza haɗa kai wurin yaki da COVID-19 ta hanyar da ta dace. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da sakankan cewa annobar coronavirus ta samo asali ne daga wani ɗakin gwaji a ƙasar China.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan. Bayan labaran duniya, muna ɗauke da rahoto akan yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na samarwa matasa 774 ayyukan yi. Muna kuma ɗauke da rahoto akan matakan da ake ci gaba da ɗauka akan yakar annobar coronavirus a Najeriya. Bayan duk waɗannan, muna tafi da shirin duniyar Amurka, wanda Mahmud Lalo zai shigo don ya gabatar mana. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa wata hira da yadda BBC cewa bala'i ne ganin shugabannin duniya sun gaza haɗa kai wurin yaƙi da coronavirus ta hanyar da ta dace. Antonio Guterres ya ce kowace ƙasa ta yi wa kanta tsari ne. Ƙasashe daban-daban suna tunkarin yaƙin ne, huskoki da dama, kuma da dabaru mabambanta, kuma hakan ya baiwa cutar daman bazuwa. Shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya ce lallai an gaza wurin shugabanci a wannan yaƙi da cutar. A don haka ya yi kira ga manyan ƙasashen duniya su haɗa kai, su ƙullo da tsari na bai ɗaya, su kawo wa sauran ƙasashe. Majalisar Dinkin Duniya ta ƙiyasta kashi 8 cikin 100 na al'ummar duniya da za su kai kimanin mutum miliyan 500 ne za su faɗa cikin talauci a latilas kafin ƙarshen shekara saboda irin ɓarnar da cutar ta yi. Cutar coronavirus na ci gaba da ta'azzara a faɗin duniya, kamar yadda cibiyar John Hopkins mai sa ido akan cutar ta faɗa da safiyar yau Juma'a, cewa akwai mutum sama da miliyan 3,200 da suka kamu da cutar, kana wasu 233 suka mutu. Kuma haƙi yau ƙasar Amurka ita ce kan gaba da mutane sama da miliyan 1 da suka kamu da COVID-19, kana wasu sama da 63 suka mutu da cutar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da sakankan cewa annobar coronavirus ta samo asali ne daga wani ɗakin gwaji a ƙasar China, tunanin da ya saba wa hasashen da ba a saba gani ba, wanda shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar ya bayyana wa jama'a sa'o'i ƙalilan da suka wuce. Yayin da akasarin masana kimiyya suka amince da cutar ta samo asali ne daga birnin Wuhan na China. Akwai kuma wasu bayanai marasa tushe da ake ci gaba da yaɗawa akan yadda cutar ta tashi daga jikin dabbobi zuwa ga ɗan adam, tare da bahaguwar fasarar da ake yi wa lamarin cewa an kirkiro COVID-19 ne domin cimma wata manufa. Ko da yake da safiyar jiya Alhamis, jami'an leƙen asirin Amurka sun ce sun yi watsi da wannan tunanin. Sashen leƙen asirin Amurka ya yi imani da bayanan masana kimiyya da dama da suka dace cewa ba wani ɗan adam ne ya kirkiro da cutar ko kuma ya sabunta ba, a cewar ofishin babban daraktan hukumar leƙen asiri ta Amurka. Kasuwar hada-hadar Amurka ta sake yin ƙasa yau Juma'a, inda kasuwar Dow Jones mai kula da manyan masana'antu a nan Amurka ta yi ƙasa da kashi 2%, kana kasuwar S&P 500 da Nasdaq 100 su kuma suka yi ƙasa fiye da kashi 2%, lamarin da ke tabbatar da ƙara faduwar cinikayya da aka samu wuni ɗaya da ya wuce. A Turai kuwa, kasuwar FTSE ta London da DAX da ke birnin Frankfurt a ƙasar Jamus da kasuwar CAC 40 ta Paris su ma sun yi ƙasa fiye da kashi 2% wurin ciniki. A can Japan kuma, kasuwar Nikkei ita ma ta yi asaran kashi 2.84%, sannan S&P ASX 200 ta ƙasar Australia ta yi ƙasa da kashi 3.6%, yayin da aka rufe kasuwanni da dama a yankin Asiya domin hutun ranar ma'aikata ta 1 ga watan Mayu. Kasuwannin Turai da na Asiya dukkaninsu sun biyo sawun cibiyar hada-hadar Wall Street ta New York wurin asara.
Yanzu bar mu fara da rahotonmu na farko. A duk ranar 1 ga watan Mayun kowace shekara, akan yi bikin karrama ma'aikata a duk faɗin duniya. A wannan shekarar, gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da ƙudurinta na samar wa matasa ayyukan yi daga kowace ƙaramar hukuma a faɗin ƙasar, inda za a ɗauki matasa 774. Abin tambaya a nan shi ne, shin wai kuwa matakin zai rage raɗaɗin talauci a tsakanin matasa? Don amsa wannan tambayar, wakilin muryar Amurka Halima Abdulrauf ta haɗa mana wannan rahoton.
Kwamitin da ƙaramin minista Kwadago da nagartar aiki Festus Keyamo ya ƙaddamar zai samu jagorancin babban daraktan cibiyar ayyukan yi ta ƙasa Muhammad Nasir Ladan Argungu, ministan shari'a kuma Anthony General na tarayyar Najeriya Abubakar Malami ya bayyana ƙoƙarin da gwamnatin tarayya ke yi game da yiwuwar haka.
Mama mutane aikin yi mataki na gwamnatin tarayya don kuduri na gwamnatin tarayya na sama ma mutum 700 da doriya aiki mamlaka take da nasaba da tsare-tsaren da gwamnati take da suke da nasaba da fitar da akalla mutum miliyan 100 na Najeriya daga kanki irin na talauci.
Shugaban kungiyar Kwadago ta Najeriya Ayuba Waba cewa yayi
lallai wannan hali da muke ciki matsanancin hali ne gaba ɗaya duniya. Akasarin mutane dai sai sun fita su nema kafin nan su samu abin da za su ci. Yanzu abin da gwamnatin tarayya ta sa a gaba akan za a dauki ma'aikata kaman 774. Wannan abu ne wanda ya cancanta, domin in aka duba zauna gari banza marasa aikin yi suna da yawa a Najeriya, kuma lallai shi yake kawo aikin ta'adda. Inda ta tsaya shine a ga cewa dan talaka wanda bai da galihu bai da kowa a gaban sa ya samu an dauke shi, wato ya kamata a samu wata rejejeniya kan yanda za a dauki wayannan mutanen.
Sai kuma daraktar cibiyar da ke sa ido da kuma yaki da cin hanci da rashawa ta Sizlak Awal Musa Rafsanjani,
wannan alƙawari da gwamnati ta yi na samar wa 'yan ƙasa aiki a jikaranan hukumomi a Najeriya, in har da gaske ne, in kuma an aiwatar da shi, to wannan zai taimaka wa mutanen da suke karkara ƙaramin hukumomi don su samu aikin yi. Amma kamar yadda muka sani, cin hanci da rashawa da rashin gaskiya da adalci ba zai bar a yi wannan ba. Don yanzu maganar da muke yi shi ne aikin gwamnati siyansa ake. Idan ba ka da kuɗi ko kuma ba ki da kuɗin da za ki ba da cin hanci a ba ka da wata ɗaukan aiki, ba za ka samu wannan aiki ba.
Amma editan jaridar yanar gizo na Neptune's Prime ya yi kiyasin cewa
abun da ake ciki, ita gwamnatin tarayya za ta iya ɗaukan mutum 774 aiki da wani kuɗi za ta biya su. Yanda yanzu tattalin arzikin duniya ya koma baya don wannan cutar coronavirus ɗin, biyan albashi ma fa na ma'aikata yanzu haka fa zai zo ya zama fa sai an yi da gaske. Yanzu kuɗin mai da muka dogara da shi ya faɗi warwas. Kada abu ya zama kamar irin 'yan fawon nan an ɗauke su ana ba su 30,000 amma su yi ta kuka ba a biyan su.
A yayin gudanar da aiki, kwamitin za ta sama wa mutane a kalla 1,100 aiki a kananan hukumomin Najeriya 774, kuma gwamnati za ta rinka biyan su naira 20,000 a kowace wata domin su biya bukatunsu na yau da kullum. Kazalika, shugaban kungiyar NLC ya jinjina wa ma'aikata a fadin duniya game da jajirtattun aikin da suke yi.
Kamar yadda aka sani dai, yau shine ranar ma'aikata ta duniya gabaɗaya, kuma kyautata wa ma'aikata ya zama abu ne wajibi. Kowa ya san cewa ka kyautata musu, kai ma ka san za ka samu kyakkyawan sakamako.
Idan ba a manta ba, a farkon watan Afrilun ne gwamnatin tarayya ta bayyana aniyar samar da guraben aiki. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Don sauraro kada dai ku manta kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata da kuma bibiyar mu a shafukan yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram, ko kuma shafinmu na voahausa.com. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta faɗa a jiya Alhamis cewa China bata gayyace ta ba wurin gudanar da bincike akan musabbabin barkewar coronavirus. Wakilin hukumar WHO a Beijing, Dr. Guadin Galia, ya ce yana sa ran cewa China za ta tattauna da shi akan aikin haɗin gwiwa da hukumar sa nan gaba. Ya ce sun san ƙasar na gudanar da bincike, amma a wannan gabar ba a gayyace su su karu a cikin aikin ba. Ya ce suna sa ran za a gayyace su nan ba daɗewa ba domin ba su ƙarin haske akan inda aka kai da kuma yiwuwar yin aikin haɗin gwiwa. wannan coronavirus da ta samo asali daga birnin Wuhan na China ta halaka sama da rayuka 230,000 a faɗin duniya, a cewar bayanan da jami'ar John Hopkins ta tattara. Kana ta tabbatar da mutane da suka kamu da cutar sun kai 3,200,000. Beijing dai ta sha suka cewa ba ta tabbatar da adalci akan yadda take tafiyar da batun annobar, yayin da Amurka take binciken yiwuwar ko kwayar cutar ta fito ne daga ɗakin da ake tsaronta da ke Wuhan. Sai dai China ta yi fatali da batun da ake yi cewa akwai yiwuwar an kirkiri cutar coronavirus ne a ɗakin gwaje-gwaje, amma ba cuta ce da aka samo ta daga dabbobi zuwa ga ɗan adam ba a Wuhan, kamar yadda galibin mutane suke tunani. Daga ƙarshe, masu fafutukar kare haƙoƙin mata sun yaba ma wata gagarumar dokar ƙasar Sudan da ta haramta wata al'ada wanda aka saba yi a ƙasar ta kaciyar mata, wanda ke haifar da matsalolin kiwon lafiya. Gwamnatin haɗaka Sudan a makon da ya gabata ta tabbatar da dokan nan da ta samu goyon bayan Firaminista Abdalla Hamdok, da ke cewa duk wanda ya yi kaciyar mata zai huskanci ɗaurin shekaru 3 a gidan yari, kana a ci shi tara. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin mata sun yi marhabi da sabuwar dokar, amma kuma sun nuna damuwa cewa mawuyacin lamari ne a sake tunanin 'yan Sudan su daina kaciyar matan, saboda al'ada ce da suka yi imani da ita kafin su aurar da 'ya'yansu. Daraktar ƙungiyar Equality na Faiza Muhammad ta ce dokan haramta kaciyar matan tana da muhimmanci wurin tsawatawa, sai dai ta kuma ce waɗanda suka yi imani da al'adar ba za su kai ƙarin masu yi ko kuma yunkurin hana su ba, ko da kuwa sun ga ana yi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya sai mu je ga rahotonmu na gaba. Baya ga yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya a kan yaƙi da annobar COVID-19, gwamnatocin jihohi ma ba a bar su a baya ba. Amma wasu al'umma na ganin cewar siyasa ta dabaibe yunkurin na yaƙi da annobar. Wakilin muryar Amurka daga Sokoto birnin Shehu Muhammad Nasir ya yi mana nazarin halin da ake ciki a jihohin Sokoto da Kebbi.
Jihar Kebbi ita ce jiha ta ƙarshe daga cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya inda aka samu bullar cutar coronavirus, inda a ranar 26 ga watan Afrilu gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu ya yi jawabi ga 'yan jihar, inda ya bayyana musu cewa bincike ya tabbatar da mutum ɗaya na ɗauke da wannan cutar. Sai dai daga wannan lokacin zuwa yanzu batun ya haifar da kace na ce tsakanin al'ummar jihar Kebbi, inda wasu ke ganin cewa gwamnati ta daya gaban kanta ne domin ta shiga cikin jerin jihohin da ke da masu ɗauke da wannan cutar.
Ga sunanka Abubakar Majistaba, sun yi jihar da abin gana, amma ga wata labbai da ita dan saboda haka yanzu ba muna haifar to sana'a ila yanzu. To muna nan muna saurare ne ko jiya shekaran jiya ko na sake kira ne ya ce har wacce ko da sun ce Rojak Beto ba yanzu nashi.
Sunana Abubakar Abdullahi Shehu. Suna faɗin haka nan na saboda neman kuɗi shiga da wata gwamnati da kaga abin nasu ma har gasa sai kai wanga ya ce wangana da 10 jibi ka ji ace 30 gare saboda kila wannan duk ya hi figa masu yawa an hi bashi kuɗi, amma wallahi ba suna yi don talaka bane, suna yi don ajihan kansu.
Gaskiya ba zan iya ga maka sunana ba, a to mu gaskiya wannan rahoton kwata-kwata ba mu yadda da gaskiya wannan rahoton ba, saboda an ce wanda ya samu ya kamu da wannan cuta ta COVID-19 dan unguwata ka launi, amma kuma muna samun jita-jita ga ɗan uwan shi na cewa yana zaune wurin mai shayi aka zo aka tumumeye shi da cikin helos aka sa cikin helos da ƙarfi ma aka sa shi na isolation center din da ake magana na kebe mutane.
Shugaban kwamitin kula da cutar coronavirus a jihar Kebbi kuma kwamishinan lafiya na jihar Jafaru Muhammad Kilin ya ce wanda aka sama da wannan cutar yanzu haka yana nan ana kula da shi a sansanin Kebbi masu wannan cutar da ke garin Kalgo.
Shi ya kawo kanshi asibiti saboda ya hito Lagos, saboda history na travel din shi na tahiyar shi ya ƙara ba mu ƙwarin gwiwa cewa tunda ya hito inda wagga matsalolin ta yi kamari a Najeriya shi ya sa muka ɗauki sample din shi.
Suna shakku cewa shin wannan cutar ko ita a gare shi.
Wannan cutar din mu da ya zo asibitinmu babu wani awo da muka yi mai sai awo na COVID-19, muka ɗauki ainihin sample ɗin shi muka tura shi reference laboratory ɗinmu wanda yake Abuja, saboda haka ba mu bincike shi kan wata rashin lafiya ba, bisa ga abin da ya zo da shi shine muka bincike shi.
Labarin ya sha bamban a jihar Sokoto, inda tun lokacin da aka samu kamuwa da wannan cutar, wato ranar 19 ga watan Afrilu ya zuwa yanzu, an samu wadanda suka kamu da wannan cutar da yawan su ya kai 27, daga cikin su uku tune da suka riga mu gidan gaskiya. Tamkayar da gwamnatin jihar Sokoto Aminu Azir Tambal ya nuna alhinin sa ga jama'ar jihar Sokoto akan wannan rasuwar.
Ina fara jawo hankalin al'umma ga cewa dukkan su kudin nan an san da cewa suna da wasu lafiyoyi na hawan jini da ciwon shuga da kuma ciwon huka wato asma. Allah ya karbe su dukkan mu daga Allah muke kuma gari shi zamu koma.
Gwamna ya bada umarni na a samar da takunkumin rufe baki da hanci guda 100,000 domin a rarrabawa al'umma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Daga Sokoto sai mu leka jihar Kaduna, inda gwamnatin jihar ke shirin daukar matakan ladabtarwa ga 'yan jihar da ke shirin karya abinda gwamnan jihar Malam Nasiru ɗan Rufa'i ya kira doka ko rashin bin oda. Abokin aikinmu Isa Lawal Ikra ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kimanin mako guda da sanar da warkewar gwamna Malam Nasiru Ahmed Rufa'i na jihar Kaduna daga kamuwa da cutar korona da ya yi, gwamnan ya fito fili yana gaya wa duniya cewa ba karamar wahala ya sha game da kamuwar wannan cuta ta korona ba. Gwamna ɗan Rufa'i wanda ke jawabi game da hadarin cutar korona ya ce hatta na iyalin shi sai da ya kwashe kwanaki 26 ba tare da ya sa su a ido ba.
Wahalan da na sha kwance kwana na 26 a ɗaki ɗaya, ban taɓa ganin wani mutum ba sai likitocin da suke kawo zuwa su duba ni. Kwana na 26 ban sa ido ga mata na ba da 'ya'yana, saboda ka sati na farko ne ya ciwon sosai, saboda ka a lokacin bai iya karatu bai iya komi, da kyar ma nake sallah domin ciwon yayi tsanani, ciwon kai da zazzabi, ni nayi sa'a ban yi tari ba, ban samu danne wannan fashi ba, amma naji jiki sosai.
Duk da yake dai yanzu an samu almajirai guda 21 masu dauke da cutar korona a jihar Kaduna bayan dawo da su daga wasu jihohi makwabta. Kwamishiniyar lafiyar jihar Kaduna Dr. Amina Muhammad Baloni ta ce wanda ya zo da cutar daga Ikoshi ya fita da gwamnatin hankali.
To abin da yasa nace maka ya dan daga mana hankali, ba mu san wa a ina ya samu cutar nan ba, shi dai mun tabbatar bai ga mai girma gwamna ba, saboda haka shine lokacin da muka yi tunanin cewa watakila yadda mutane suke shigo wannan suna shigo da cutar nan. Sai kamar shekaran jiya wanda muka samu almajirai da aka kawo almajirai, muka samu suna da tari dan zazzabi haka, muka gwada su, to a cikin su kuma muka samu wanda suke da shi.
Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ware ranakun Talata da Asabar domin sassauta dokar zaman gidan da aka kakabawa al'umar jihar Kaduna. Amma gwamna Nasiru Ahmed Rufa'i ya ce dole ne sai fa 'yan kasuwa sun kiyaye sharuɗan da gwamnati ta shimfiɗa.
Ina da labari cewa wasu tsirarru daga cikin 'yan kasuwa suna cewa za su zanga-zanga, wallahi tallahi duk wanda yayi kokarin nuna mana babu hukuma jihar Kaduna zai yi nadama. Kasuwannin nan ba iyayen wani suka gina su ba suka bar gado. Kasuwannin na gwamnati, kasar ta gwamnati ce, ko kai ka gina, duk wanda ya kokari kawo wani tashin hankali ko wata matsala akan wannan abu wanda muna yi ne domin kare al'umma daga wannan annoba, wallahi za mu magana shi. Kuma akwai dokoki, dokan da muka sa hannu ya nuna cewa duk masu kara kudin kayan abinci ko kayan da ake sayarwa, kayan masarufi wanda ya wuce wanda zai za iya bayani za a hukunta shi ko kuzai shi kuma za a kwace kayan a raba ma talakawa.
Yanzu dai jihar Kaduna na kan gaba wajen samun almajirai da suka kamu da cutar korona bayan dawo da su daga jihohi makwabta. Duk ko da yake ko a ranar Alhamis nan ma sai da gwamnatin ta sanar da ƙara kama wasu motoci na almajiran da aka dawo da su ba tare da an gaya wa gwamnatin jihar Kaduna a hukumance ba, waɗanda su ma tuna aka keɓe su da niyyar ganin an gwada su. Isa Lawal Ikra, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Masu sauraro kada dai ku manta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Wasu jihohi a nan Amurka na sassauta matakan kariya da suka dauka domin daƙile da cutar coronavirus, duk da cewa adadin masu kamuwa da cutar da na waɗanda ke mutuwa ƙaruwa yake yi a ɗaukacin ƙasar a kullum. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan wannan yunkuri na sake buɗe harkokin kasuwanci a Amurka a gefe guda, da kuma wasu masu cewa abin sannu a hankali gudun kada cutar ta sake tutsu a karo na biyu. Sunana Mahmud Lalo. Yanzu a lokacin hada wannan rahoto, sama da mutum 60,000 ne suka mutu a Amurka sanadiyar cutar coronavirus, yayin da adadin waɗanda suka harbu da cutar ya haura miliyan 1. A daidai wannan lokaci ne kuma gwamnonin wasu jihohin ƙasar suka fara maido da harkokin kasuwancinsu domin kaucewa irin mummunan tasirin da cutar ta COVID-19 ke yi akan tattalin arzikin yankunansu da ƙasar baki ɗaya. Shagunan motsa jiki da na gyaran gashi da kuma na cin abinci na daga cikin wuraren da suka fara buɗe kofofinsu ga kwastomomi a jihar Georgia da ke kudancin Amurka, wacce ita ce jiha ta farko da ta fara maido da harkokin yau da kullum. Sai dai an umarci wuraren kasuwancin da su kiyaye matakan kariya, kamar na nesa-nesa da juna, amfani da sinadaran kashe ƙwayoyin cuta, sannan a riƙa tantance kwastomomi ta hanyar duba yanayin zafin jikinsu. Sharon Stafford, ‘yar jiha ta Georgia ce da ke da shagon gyaran gashi.
Ita
muna duba yanayin zafin jikin mutane, muna kuma tabbatar da cewa kwastomomi sun cika takardu kan bayanansu kafin mu yi musu aiki, da kuma tabbatar da cewa ana wanke hannaye. To sai dai duk da haka adadin masu dauke da cutar a jiha ta Georgia karuwa yake yi. Kuma ƙwararru a fannin lafiya sun yi gargaɗin cewa idan aka yi garajin sassauta matakan kariya da aka saka na kare yaduwar cutar, akwai yiwuwar a samu ƙarin barkewar cutar mai saurin kisa. Dr. Jason Fali, ƙwararren likita ne a Jami'ar Johns Hopkins, ga kuma abin da ya faɗa wa VOA a wata hira da aka yi da shi ta kafar sadarwa ta Zoom.
We are, as we open up the economy, potentially exposing...
Yace yayin da muke kokarin buɗe harkokin kasuwanci, muna saka rayuwar wani rukunin mutane cikin haɗarin kamuwa da wannan cuta. Lamarin da iya kai ga asarar rayuka da kuma ƙarin mutanen da ake kwantarwa a asibiti.
And ultimately may lead into a circumstance where we will lose lives.
To an dai samu barkewar zanga-zanga a wasu sassan Amurka, inda jama'a suka yi ta korafin suna son komawa bakin aiki. Amma duk da haka binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa akasarin Amurkawa sun fi son a ci gaba da mutunta matakan kariya da aka saka, kamar na rufe wuraren kasuwanci da kuma hana taron jama'a har sai an samu makarin wannan cuta. Shi dai shugaba Donald Trump ya miƙa wa jihohin wuƙa da nama kan su yanke shawara dangane da lokacin da za su buɗe harkokin kasuwancinsu. A ranar Litinin ya fitar da sabbin matakan kariya da wuraren kasuwancin ya kamata su riƙa bi, da kuma yadda za a ƙara adadin mutanen da ake yi wa gwajin cutar. Shugaba Donald Trump kenan yake cewa tabbatar da cewa tattalin arzikinmu na garawa na da muhimmanci wajen tabbatar da ingancin fannin kiwon lafiyarmu. Waɗannan ɓangarori biyu na tafiya ne kafaɗa da juna. Wasu dai daga cikin jihohin na barin wasu wuraren kasuwancin su buɗe, yayin da mutane da dama ke rasa ayyukansu tare da haifar da gibi a tallafin da gwamnati ke ba marasa aikin yi. Lamarin da yasa akan bar wasu da dama da ƙarancin kuɗaɗen da za su sayi abinci da biyan kuɗaɗen haya. Dr. William Schaffner, ƙwararren likita ne a fannin yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa a Jami'ar Vanderbilt, a wata hira da yi da VOA ta kafar Skype ya ce,
"We might have to do this gradually to see whether we can handle it."
Sai an yi taka tsantsan, sai an sa ido a ga ko cutar ta COVID za ta sake barkewa, abu ne da zai kasance mai cike da sarƙaƙiya. A dai jihar New York, wacce ta kasance matattarar cutar a Amurka, Gwamna Andrew Cuomo ya ce jihasa za ta bi wasu matakai ne tare da bin shawarwarin cibiyar kare yaduwar cututtuka ta CDC, inda ya kara da cewa da farko sai sun ga raguwar cutar tare da tabbatar da ana samun ƙarin mutanen da ake gwadawa.
Then we're going to leave 2 weeks between phases.
Za mu riƙa bada tazaran mako biyu a tsakani domin mu ga tasirin matakin da muke ɗauka tare da sa ido kan al'amura. Duk da cewa wuraren kasuwanci sun fara buɗe a wasu yankunan Amurkan, yaduwar cutar ta COVID-19 ta tilasta wasu rufe nasu harkokin kasuwancin. Inda yayin da ake samun ƙaruwar yaduwar cutar a tsakanin ma'aikatan da ke aiki a kamfanonin sayar da nama, ake kuma fargaba za a iya fuskantar ƙarancin kayan abinci da hauhawar farashinsu. To jama'a, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Brian Padden da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aika mana ta hanyar sakon email.
Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Ibrahim Lara Gabta da Yahaya Danno Azare da Ali Abdullahi Dogon Baga sun ce salamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bamu dama mu yabawa dakarun sojojin Najeriya dangane da nasarar da suke samu akan mayakan kungiyar Boko Haram wanda suka addabi arewa maso gabashin Najeriya. Hakika wannan nasara ba ta iya Najeriya bace. Nasara ce ta dukkanin kasashen da suka hada iyaka da tafkin Chadi. Muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen kungiyar Boko Haram baki daya. Amin, mun gode. Sako na gaba ya fito ne daga Mahmud Salihu, ƙauren Namoda Zamfara. Ina kira ga jami'an lafiya a jihar mu ta Zamfara da su tabbatar sun zakulo daukacin mutanen da Jamilu Shinkafi yayi mu'amala da su domin killace su da kuma auna jinin su don tabbatar da lafiyar su. Fata Allah ya kawo mana ƙarshen yaduwar wannan annoba ta corona a cikin al'ummar mu. Sako na ƙarshe ya fito ne daga wajen Aisha, matar Baffa Haruna Bajoga. Tana cewa muna kira ga kungiyoyin agaji na duniya da su kaiwa musulmai yan kabilar Rohingya na ƙasar Myanmar daukin gaggawa domin suna cikin buƙatar dauki musamman ma a wannan lokaci na azumi.
Yanzu kuma sai nasiha albarkacin wannan wata na Ramadana.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko sunana Imam Sa'idu Talhatu Bawa, limamin masallacin Juma'a rukunin gidajen ma'aikatan ruwa dake nan cikin garin Bauchi. Ina jan hankalin ƴan uwa musulmai ta hanyar ainihin dagewa wajen tsayuwa akan abubuwa kamar haka. Na farko, wannan azumi na Ramadana a rayuwarmu duk gaba daya a cikin ainihin kwanakin shekara wata daya Allah ta'ala ya amince mana mu azumta, to zai matukar abun mamaki ko zai zama abun mamaki ga musulmin da Allah zai raya shi ya halarci watan yana halin lafiya a waye gari baya azumi. Wannan hasara ce mai girma gare shi kuma zai yi dan dana sani a rayuwarsa. Malamai suna cewa inda mun san alkhairin da ke cikin watan Ramadana, da mun so Allah ya tsawaita shi tsawon shekara guda gaba daya Ramadana ne saboda alkhairin da ke ciki. Bayan haka zan ja hankalin ƴan uwa wajen maida hankali akan sallah. Sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda azumi ya zamo haka. Kuma ibadu ne kamar yadda na faɗi kullun kamar tagwayen juna ne. Da sallah da azumi da ainihin imani da Allah da manzo rukunai ne masu ƙarfi a cikin rukunan imani wanda duk talaucin mutum dole ya yi shi. Duk babin mutum dole ya yi sallah, dole ya yi azumi, sai dai in an waye gari bai da lafiya ko kuma ya yi sallah a cikin wani yanayi da musulunci ya amince masa ya yi, amma ba a ce an dauke mai sallah ba ko an dauke masa azumi ba in ba da lalura ba. To wannan ya nuna zakka ibada ce ta masu hali, aikin haji shi ma ibada ce ta masu hali. Da wannan mu maida hankali wajen yin sallolin nan musamman guda biyar cikin dare da yini, kamar yadda manzon Allah ya ce salloli biyar su ne Allah ya farlanta wa bayi cikin dare da yini. Duk wanda ya zo da waɗannan salloli guda biyar ba tare da ya tauye cikin sunnoninsu ko cikin rukunansu ko cikin wajibansu ba, to haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna.
A yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Malam Yusuf, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya, ya faɗa a wata hira da yadda BBC cewa bala'i ne ganin shugabannin duniya sun gaza haɗa kai wurin yaƙi da COVID-19 ta hanyar da ta dace. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da sakankan cewa annobar coronavirus ta samo asali ne daga wani ɗakin gwaji a ƙasar China. Kana kasuwannin Turai da na Asiya dukkaninsu sun biyo sawun cibiyar haɗa-haɗen Wall Street ta birnin New York wurin asara.
Masu sauraro, da taƙaitattun labaran za mu dasa aya a cikin shirin. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu zuwa anjima cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauki da wasu rahotannin. Kamun mu sallama da ku, bar mu miƙa saƙon ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga Alhaji Abdulkadir Garo na Hukumar Kula da Harkokin Shige da Fice ta Najeriya, Nigerian Immigration Service, wanda Allah ya yi ma mahaifiyarsa rasuwa a jiya Alhamis. Da fatar Allah ya karɓi baƙuncinta albarkacin wannan wata mai rahama. mu kuma Allah ya gafarta muna idan tamu ta zo. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri ne ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma wadda ta hada mana sautin shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi da fatar ku sha ruwa lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.